Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Alhamis shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 8 ga watan Yuni na shekarar 2023, za mu yi magana ne akan yadda jamhuriyar Niger ta samu nasarori wajen magance matsalar yawan mace-macen mata sanadiyar zubar da jini a yayin naƙuda.
Masu sauraron mu muna tafe da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa a Niger ya tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan wakilar mu a Najeriya ta tattauna mana da ƙwararren likita akan naƙuda da tiyata.
Sannan kuma za mu ziyarci filin mu na ƙwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Kungiyar kasar Amurka da ake kira Health and Development International HDI ta sanar cewa kasar Jamhuriyar Niger ta samu nasarori a yunkurin magance matsalar yawan mata da ke mutuwa sanadiyar zubar da jini a yayin naƙuda. A cewar ƙwararru, wannan shine karon farko da aka samu makamancin ci gaba da Niger din ta samu a fafutuka da hukumar lafiya ta duniya, wato WHO ta sa gaba don rage yawan mace-macen mata a sanadin wato zubar da jini a lokacin haihuwa. Dalilin kenan kungiyar ta HDI ta ba shugaban Niger da wasu jami'an kiwon lafiya lambobin yabo. Ga wakilin muryar Amurka Sulemu Munir Barma da ƙarin bayani daga Yamai.
Après 5 ans, le Niger avait réduit la mortalité maternelle de plus de 70%.
Shugabar kungiyar Health and Development International wato tsohuwar jakadiyar Amurka a Niger Ambassador Visa Williams kenan tana mai karin bayani a game da abubuwan da binciken kungiyar ya gano a asibitoci da dama na sassan Niger, wanda ke nuna cewa sabon tsarin lafiyar da aka shimfiɗa a wannan ƙasa daga shekarar 2014 ya taimaka wajen rage yawan matan da ke mutuwa saboda dalilai masu nasaba da zubar da jini a yayin naƙuda. Kungiyar ta HDI ta kara da cewa ba a taba samun makamancin wannan ci gaba ba a tarihin fafutukar da aka sa gaba a duniya da nufin murkushe illolin zubar da jini a yayin naƙuda kamar yadda aka gani a Niger. Wakilin HDI a Niger Dr. Zaidu Alasan ya fayyace sirrin abin.
Sunana Dr. Zaidu Alasan, ina nan a matsayin wakilin ONG HDI a Niger.
Yawa, to gashi a yanzu nan an gudanar da bikin karrama wasu daga cikin jami'an kiwon lafiya sakamakon kokarin da suka yi game da matakai na rage mace-macen mata a wurin aikuwa. Shin wani karin bayani za ku yi mana game da wannan tsari na HDI?
Wannan tsari da muka tantamana bisan shi yanzu shine kokari da tare da ministan kiwon lahiya kungiyar mu HDI yake yi shekaru da shekaru don mu samu mu rage mace-mace na mata particulièrement mace da suke rasa kansu bayan haihuwa saboda zubar da jini. Akwai wata magani da ake ce mai misoprostol da tare da minista kiwon lafiya mun kasa cikin kasar Niger duka ko ina mun kace wannan magani ya kamata a ba mace don bayan ta haihu don kar ta zub da jini har wasu su je su rasa ma kansu. Wannan aiki tun shekara 2014 muke cikin kuma ya kumshe duk kasar Niger har Birma har ko ina. Sakamako ne mun ka samu mun ka tura cikin wajen
hukumar
kiwon lafiya ta duniya, babban journal da ake kema Lancet. Su sun ka hidda sakamako sun ka suke aiki da Niger ya yi wannan aiki ya ba su mamaci. Don an samu mace-mace na mata saboda zub da jini an rage shi kashi 70%. Wannan ko cikin duk duniya ba samu irin shi ba. Mutane suna yin bannin da suke aiki. Niger gaba daya, kasar gaba daya an ka doki. Duk kasa gaba daya, kuma wannan sakamako ya kumshe duk kasa gaba daya. Shi yasa mun kake mu zo yau a suna Ashidi mu gaida shugaban kasa saboda kokarin da suke yi, mu gaida ministan kiwon lafiya kuma sauran ma'aikata na gwamnati da kokarin da sun kai. Shine wannan masar.
Wannan ana iya cewa wata hanya ce da kasar Niger ta bude wa kasashen duniya don magance dadaddiyar matsalar da ke haddasa asarar dumbin rayukan mata a baya. Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idime Nasara, wanda ke ɗaya daga cikin jami'an lafiyar da HDI ta karrama saboda samun wannan nasara, na mai alfahari da wannan yunkuri.
Kin karrama wasu daga cikin ku, kai ma kana ɗaya daga cikin wanda aka baiwa lambar yabo akan abin da ya shafi ci gaban da aka samu a fannin kiwon lafiya. Wani ƙarin bayani za ku yi mana game da wannan al'amari?
Lalle in ce maka kamar yau ranar horin ciki ce gare mu, ranar horin ciki ce ga gwamnati, ranar horin ciki ce ka in ce duka ga 'yan ƙasa game da wannan tawaga da ta fito daga ƙasa Amerika don ta zo ta jinjina ma shugaban ƙasa na Niger, ta jinjina ma gwamnati da in ce maka ma'aikata na kiwon lafiya game da irin cigaba wanda an ka samu wanda baya da misali. Kaji ita wakiliya wadda ta zo daga Amerika ta hodi irin cigaban da an ka samu ba nan Afrika ba game da irin matakan da an ka ɗauka. Har yanzu bata ga wani ruwan da an ka samu wannan cigaba ba. Babu duka cikin duniya, babu wata ƙasa da ta samu wannan cigaba inda mace-macen mata wajen aihuwa an ka rage shi kamar kashi 70%. Har yanzu ba a samu wata ƙasa ba cikin duniya wadda ta samu wannan cigaba. Lokacin da an ka zo so a soma wannan irin aiki, ita ma ƙungiyar duniya kanta ta lahiya, ƙungiyar duniya ta kiwon lahiya tana ɗari-ɗari tana shakku game da irin wannan masaha da Niger za ta ɗauka. Ita tana cikin shakku yau, ita da kanta ta hito ƙirri ta ce lalle wanga abun da Niger ta yi shi ne mahita, kuma wannan sakamako da Niger ta samu ita da kanta ɗauke shi duk inda adda wannan matsalan mace-macen mata wajen aihuwa a yi aiki da wannan abun da Niger ta yi aiki da shi.
Minista, mutane za su san waishin a zahiri wace irin dabara ce kuka yi aiki da ita wadda ta taimaka har aka kai ga cimma wannan nasara?
A zahiri in ce maka akwai wani lokaci da an ka gano mace-macen mata in ka ɗauka 2006 kama ana samun wajen aihuwa mace 600 da ke mutuwa bisa kama aihuwa 100 da an ka gano wannan babban matsala ce game da ita wannan kungiya ta HDE da ta kawo shawara ga hukumomi na wancan lokaci na kiwon lahiya sun kai na'am amma kungiyar duniya ta kiwon lahiya ita ba ta yi na'am ba tana kwatanta kamar za a samu matsala da an ka fara 2000 in ce maka da 15 Niger kamar ta rage wannan mace-mace da kashi 50 cikin 100 2000 in ce maka yau da 21 tunda yau da 23 muke da 21 yau zawwa 23 an rage wannan mace-mace kashi 70 cikin 100 lokacin nan in an ka samu aihuwa 100 ana samu mace 600 ta su mutu yau mace 400 ke fadda rayuwarsu
musamman ma kuka ce a sakamakon gabacewar jini bayan
game da basara jini game da gabacewar jini in mace ta aihu akwai wadanda jini ke kin tsayawa akwai wanda jini ke gabacewa har a je a rasa mace a rasa rayuwarta kuna jin irin anniyar da shugaban kasa ya doka za a ci gaba da rike wannan kamawa da ake yi za a ci gaba da inganta wannan projan za a ci gaba da wannan magani mai ba da dama a same shi kowane lokaci kuma kowace likita kasar ga
kenan magani ne suke sha su mata sai jini ya tsaya a yayin nakura ko koya ne abin yake
magani ne kama in ka doka mace akwai ka'ida tana da juna biyu akwai wani magani da ake bata wanda ake cema misoprostol to wannan mace in za ta aihuwa akwai lokacin da ake bada shi babu inda likita da bamu kai wannan magani ba yau akwai lokacin da in tana zuwa awon ciki a ce mata lokaci kaza ta sha wannan maganin to ko aihuwa ta zo mata jinin da za ta zubda daidai jinin aihuwa ne ba zai gabta ba inda za ta bada liter 1 2 har 3 wanda za ya kashe ta kuma akwai bayan ta aihu dan haka ake cewa mata zo su aihu gidan likita bayan ta aihu akwai wannan maganin shi ma da ake bata nan likita tunda maganin akwai shi ba sai da shi ake ba kyauta ne ake bada shi da an bada daidai adadin jinin da ya kamata zubda lokacin aihuwa shi dai ne za zubda ba za ta zubda jini hiya da wannan jini ba wanda zai kawo asarar rayuwarta kun ji babban abinda ya bada dama yau Niger ta zamanto kamar lambuwa duka cikin duniya game da rage mace-macen mata wajen aihuwa game da fadda jini hemorrhage du postpartum
shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum wanda shi ma HDE ta karrama da lambar yabo a yayin bikin gabatar da rahoton binciken kungiyar saboda abinda aka kira dagewarsa akan maganar ceto rayukan mata da yara ya da aniyar karfafa gwiwa a yaki da mace-macen mata da yara kanana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Jama'a masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja Hawwa Umar inda ta tattauna da ƙwararren likita a ɓangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke babban asibitin ƙasa na Abuja akan naƙuda da tiyata.
Likita barka da wannan lokaci.
Barkamu dai.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan naƙuda wato labor a Turanci.
Naƙuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai term. Term da muke nufi shine ciki ya kai wata 9 a Hausance. Amma idan an bi kimiya muna ce da shi 37 completed weeks. To idan ciki ya kai wannan term din naƙuda zai iya tasowa. Abubuwa da yake tasowa cutar da lebo ba sai mun je mu yi maganar shi yanzu ba, wannan cikin kimiyya ne. Amma alamomin cewa lebo yana tasowa shine ciki zai ta daurewa, ya daure ya sake tun babu ciwo, in ya daure har ya fara daukan ciwo, ciwo ya tuka ruwa, daurewa ya zo nan sai buni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes 20 minutes 5 minutes. Na biyu, wani sa'i lebo yana farowa da zubar da ruwa, idan mace ciki ya kai tam ruwa ya fita, to wani sa'i farawa lebo kenan. To amma a takamaime da za a ce mace ta fara lebo shine idan ciki yana daurewa, yana ciwo, yana sakewa, sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai bawa yaro sukuni da ke cikin ciki ya fito ta farjin mace, nan ake cewa mace ta fara lebo.
A lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewa, me ya kamata ta yi?
A wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewa. Idan yana zuwa ne once in 5 hours ba damuwa, amma in ya fara zuwa once every 30 minutes, sai kaga daga 30 minutes ya koma 20 minutes, ya koma 10 minutes, to ta fara neman hanyar zuwa asibiti. Amma kafin ma ta kai wannan lebo din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan, sabon ciki ko karamin ciki bai kosa da zai fara ainihin lebo ba. Saboda nan lokacin ne za ka shirya, muna ce da shi birth preparedness, za ta shirya kayan lebo da abubuwa da ya kamata ta zo lebowa da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa, da kuma yanda za ta zo lebo din. Zamin lebo in ya fara, ba zai ce maka sai karfe 2 na rana zan ta fara ba, zai yi ya fara a tsakar dare. To ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kama ta cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti. In suna da mota, ita mai lebon ba za ta iya tuki ba, sai ta nemi driver. In mai gidan baya nan, a samu wanda za ta iya kira da waya. In ma babu mota, za ta iya yijinga da yan taxi da ta saba da shi, ko kuma makwabta, cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku, ku zo ku kai ni asibiti. To an fara shirin lebo kenan. To idan ya kai ga kamawa nan, shine za ta taida wannan kwanciyar siri na lebo, sannan ta zo dakin haihuwa.
Akwai yiwuwar cewa mace in koda ta fara nakuda da kanta, akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma?
To akwai, saboda nakuda ba za a ce an haihu ba, sai an yi nakuda, an haifar da yaro, an haifar da placenta, uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya, in ba haka ba lebo bai kare ba. Akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal, daga wajen kama ciki da sakewa din nan, yaro in ya gaji kaga ba zai iya tolerating lebo ba, kila yaro ya mutu kafin lokaci ya kai da zai fita. To idan a dakin lebo ne, in mun ga cewa akwai gajiyan yaro, muna ce da shi fetal distress, to sai an yi tiyata ma na gaggawa, kafin a ce minti 20 ya kamata yaro ya riga ya fito daga cikin uwa, in ba haka ba zai iya mutu a lokacin. To an dauki wata 9 jab da yaro zai fito da rai, saboda gajiyan yaro ya zo ya mutu, kaga an yi babban asara. Shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutun tiyata. Shi yasa kuma idan an zo awo, ana ce gawa mata su yi tanadin jini a ajiya, saboda idan aihuwan tiyatan na ya zo da gaugawa, ana bukatan jini. Ba wai lalle dan muna so a bada jini bane, amma ba faban gura ranar tafiya. Idan ya kama ana neman jini, to sai kaga ajiyan da aka yi ya zo daidai. Amma yawanci ma 90 zuwa bunda yafi haka bisa 100 ana yin tiyata ba sai mun bada jini ba, sai ya cancanta. Na biyu, idan tun ma ba kama lebo ba, muka gano cewa yaro ya yi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita, to kaga ba yanda za a yi abinda ya fi karfin rami ya shiga wannan rami, sai dai in za ka lalata shi kuma shine yaro ya mutu, sai a fitar da shi gaba, wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu. To daga wannan za a yi shiri a tun da wuri a yi tiyata. Idan uwar ita kanta ita ta gaji, ta kasa tura yaro, an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin ture yaro bata kai ba, to sai kaga abinda zai raba yaro da uwar shine a yi cesarean section. Akwai da dama indication na cesarean section, amma a kimiyya mun kasa su kashi kamar 3. Wasu abubuwa da ya dangata da lafiyar uwar, da saboda wannan ne za a yi tiyata, suna nan barkatai. Akwai wasu da saboda lafiyar yaro kadai ne shine ake so a yi tiyatan, suma suna nan da yawan su. Akwai wanda ya danganta da da yaro da uwa together, muna ce da fetal indication, su ma suna nan da yawa. To lokaci ba zai bar mu sadaukan su daya bisa daya bisa daya ba, amma abunda zan fada shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nurse ne a wajen ko kuma doctoci ne, za su tabbin nakudanta sai sai a duba komai yana tafiya daidai, ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi. In gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi, in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan, in waje ne ba za a iya yin tiyata ba. Amma ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital, wajen da ko babu babban doctor da zai iya tiyata zai iya yi. To ana gani alaman cewa abubuwa zai goce, kuma abinda zai magance shi shine tiyata, za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata, a yi aiki tiyata a tambake yaro a tambake uwar.
Likita, kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki?
Da dama. Na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan. Aiki shi kansa yana tattare da matsalolinsa, daga kan abunda ake ba mace, muna ce da shi anesthesia, wanda zai cire ciwo, ko ta yi bacci a yi aiki bata ji ciwo ba, ko kuma tana nan an bada allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba, to magungunan nan suna da damuwansu, zai iya faru ga kowane mace. Wajen yin allura ko kuma bada maganin ma yana da dangardansa, idan ya faru shi ma damuwa ne. Aikin ma shi kansa yana tattare da damuwansa, domin an bi anya an yanke ainihin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa, aka sake yanke sake cikin mahaifa a fidda yaro. Idan an yanke jikin mutum jini na zuba, kaga jini zai iya zuba yayi kima, shi ma damuwa ne. Yaron da aka fitar da shi, akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farjin mace a wajen aihuwa, yakan shiryawa yaro rayuwa a waje, saboda squeezing through the birth canal. To wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata an fidda shi. To yaron yana bukata taimako a hannun dakitocin jarire idan an fidda shi, to resuscitate wannan yaron zuwa rayuwar duniya. To shi ma yana nan daban. Amma babban abu da zan faɗa nan shine, wannan bai yi maganan abin da ya sa ma aka yi tiyata ba. In rashin lafiya yaro ne ya yi tiyata, rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje, sai an duba a fara maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje, sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifan.
A likitance a kuma shawarce sau nawa ya kamata a yi wa mace aiki na haihuwa ko CS?
Bisa kimiyya ba sa so nawa za a yi tiyatan aihuwa ba, saboda a duniya muna da record na wanda sun yi tiyata na aihuwa su 12 a wasu guraren duniya. To amma a yanayinmu a Najeriya ko kuma kasashe masu tasowa, idan mace ta yi tiyata so ɗaya, biyu, uku, Allah kuma ya bar yaran, ko da guda ɗaya ne, yara uku kenan, to mukan dan shawarce su daina ɗaukan ciki, saboda tsautsayin ɗaukan ciki ga an yi tiyata so uku yana ninkawa ne. Ɗaya daga cikin tsautsayin shine ciki, ana ɗauke da ciki bai ma kai lokacin nakuda ba, ciki zai iya fashewa. Idan ciki ya fashe, za a samu zubar jini a cikin uwar. To by the time ciki ya yi rupture, muna ce da shi rupture uterus, ba zance rain yaro ma da cikinsa ya yi rupture ba, a ran uwa ne. To ya danganta daga ina rupture ya faru, kafin a kai asibiti kila Allah ya sa rain ya tafi. Amma in ma an kai asibiti, sai kaga lokacin za ta mutu kokwai, rai kokwai ne ga uwar. To likitoci sai su kai da kawowa, idan Allah ya taimake su ceto rayin uwar. Amma lokacin da kyar da sara, sai an cire mahaifan ma lokacin, sai kaga ana ta ba da jini. In babba su je da ake da jini, a ce a ya yi tiyata an ba da jini wata leda 13. To ana samun nasara, ana samun su. Amma wani lokaci sai ka yi wannan duka, sai rai ya yi abun shi, ba za a samu uwar da rai ba. To kaga an rasa yaro, an rasa uwar, yara ma da aka haihu daga tsohon ayyukan da aka yi, yara sun rasa uwansu. To saboda wannan, idan an yi tiyata so uku, hudu, muna ba da shawara da karfi cewa a daina aihuwa.
Yanzu kuma ga wakilin mu a Damagaram na Jamhuriyar Nijar Tamar Abari a filin kwalamar mu da bako da ta gayyato mana.
Wayo Allah tuwo.
Assalamu alaikum. Sunana Sakina Malam Ado. Yau zamu gabatar da yanda ake waina. Ana yin waina dan ayi sadaka. Kuma ayi mutuwa 40 ana waina. Kuma in ka ayu kai da wanka kana waina. Kuma an gore ka ta ayu kana to waina ka je biki. Duka wannan ana yi.
Waina hatsi kasur hatsi, ma kasur hoshi sai azurta. Abba ka sai a rawaye tsakin wannan mai tsako a wadda shi kuma sai ka wanke. In ka wanke ka bar shi ya jika. In ya jika sai a kai shi tahuna a niko. Kuma in zaka ba da nika sai ka hudu tsaki.
Bi kake raba kenan.
Bi kake raba kuma na garin yahi yawa.
Guda gari guda tsaki.
Yawwa. Bi ake raba na garin yahi yawa so guda gari guda tsaki shi ma mai nikan ya sani.
In aka ce waina.
In aka ce na waina ne. To in aka kashi kuma sai a nemi buri. Sai ka zo ka diba shi ka gyara shi. In ka tsince ka gyara ka raure shi kuma sai a zuba min ruwa. Ka zuba mishi ruwa an yi jika 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 aka tace shi.
Aka zuba ruwa ina ake sa shi.
Aka zuba ruwa sai a sa shi a baho ko a rigana.
Kuma a cikin baho haka nan?
A baho kurin in an jika shi ake zuk a baho sai a kawo daro ko roba a sa kasa sai a rataye shi.
Shi baho.
In kuma rigana ce katuwa an kuka zuba sai a kawo babbar tukunya sai a dora a ka. To ɗas kuma wani shi jakkur da shi. Me so kuma ga gari an niko. Sai ka ɗauko tukunya ka share ka zuba ruwan biri. In ka zuba an yi tausa sai ka ɗebo tsakin wannan ka zo ka talga kamar dai talgi na tuwo.
Cikin birin ake talgawa.
Cikin birin ake talga. In aka talga shi ka rihe shi kana yi kana motsa har ya dahu. In ya dahu ya kare sai ka zo ka ɗauko wannan garin ka tona shi a babban makayi sai a sau babban roba sai a sauye tsakin.
Wannan talgin da aka.
Wannan talgin sai a sauye shi a ciki.
Cikin gari.
Cikin gari. In aka juma da akwai koshi a rika tona shi ana tona shi ya sanyi salaf in ya huce kuma sai a dauko miciya a rika gamawa ana gama ana gama sai ka tuke shi tas ya gamu ya zama gumba ko ya kuma sai a gyara wurin makani a rihe kawai aka kare aka gyara kan da sa ya yi tsami in an tashi ko da asuba ma daga an tashi kawai a dama ko ba dukka ba ake dama shi sai a dauko makaya a rika tsakura a dama in aka dora aka toye haluhi a zo a tsakura
amma a dama kamar na ga ana sa ruwan kanwa
ana sa ruwan kanwa da ruwan birin sauran da aka bar su ake dama da suka
ruwan sa a toya ne kina rika sa ruwa
yawwa
ruwan birin da ruwan kanwa
da ruwan kanwa da ruwan biri ita kanwa kanta a cikin ruwan birin ake zuba ta
ake
jikata ya rika dama da shi in aka toya aka kare halo sai a kwalho wani in dai da yawa ne ba a dama shi duka
to toya wale ya ake toya
ko tan da ko kasko kis a da akwai kasko sai a dora kasake na laka haka kuma akwai tanda to duk wanda aka samu yana yin waina in ka wanke tanda ka zo ka zuzzuba mata mai in manye zahi kuma ka zo ka zuzzuba kullun kuma a sa wuta san anjima sai ka juya in ka juya kuma sai ka kawo wani ma daga ba an ka juya ka zuzzuba ka yayyafa mata daga sama in aka jima can kaga kaman ta dahu kana iya jiyo ta kuma ka danna mata kuyarki in kaga kulli ya huto bata rubu ba sai ka maida ta in kuma kaga babu kulli ta dahu a kwashi wai a zuba wata
to ita waina an ce bata san wuta da yawa ko
bata san wuta da ana sa wuta da baki take sai ta baki kin ta kone kadan kadan ake sa wuta sai ta je kurgunin kyau ta dahu ta ba ba algauga bace in ka daga gauga kona ta kake
to wani lokaci wasu kamar wurin dama kullun wasu suna sa kamar albasa haka ko wani abu ko wani attarugu mai soko kwa
ana sawa albasa da attarugu kwarai ko akwai masu sa kuma akwai wanda basu sawa a cikin kullun ake sa kuma wannan ta yi daɗi
to ita wannan waina kamar da me ake cin ta
wannan dan ta sadaka ce da sukari suke zuba mutane su dan kula su ci eh in kuma waina ce aka akai ta sai da yaji in kuma a gida aka yi ta dan a ci dama kun dafa malkunku ko kun yi miyar kuta nama ko kaji ko jan nama in aka zo aka raba kowa da miyar shi iya a cikin ta gida ce.
Masu sauraronmu
a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lazarus Gresham tare da abokiyar aiki na da Tatiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.